أوما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi a yau muna 13 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa 25 din watan 4 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun tafsir al-Qur'ani mai girma wanda ajiya dai muna cikin suratul Ma'un surar take magana akan abin da ya shahi al-amari na aru sannan kuma da abin da ya shahi halin da ya kamata mutum mai imani ya kiyaye tun daga abin da ya shahi ƙaryatawa da tashin kiyama sannan kuma da bayani akan abin da ya shahi a mutum ya zamanto yana musgunawa zuwa ga waɗanda suke marayu ne sannan kuma aka ja hankali mutum kar ya zamanto daga cikin halin shi da ɗabi'an shi yana wasa da sallah baya yinta akan tsarin karantawar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zamanto sallar nan ba a jinkirta ta akan lokacinta bayan shi sai muka karanta fadar Allah subhanahu wataala الذين هم يراؤون iya daga cikin halin mutanen da ba su kyautawa kansu a cikin rayuwa sune waɗanda suke yin riya imana suke aikata aikin da ake aikatawa dan Allah amma ba dan Allah suke aikatawa ba imana suna aikatawa ne saboda mutane su ji ko kuma saboda mutane su gani su yabe su ko su samu wani abin da ake ilga shi a matsayin daudan duniya to sai zaman to za su yi aiki na ibada amma ba da zimmar cewa su samu lada a wajen Allah ba za su aikata aikin ne saboda cimma wasu manuhohi daga cikin manuhohinsu na rayuwar duniya to akan haka jiya an yi bayani mai tsawo akan abin da ya shahi riya sannan kuma ana cikin bayanin Ubangiji subhanahu wataala ya sa lokaci ya kare sai muka tsaya kuma zai ma za mu dasa insha Allah kenan da sauran bayanan da suke da alaka da riya mu ji irin ayyukan da ya kamata mu kusanta saboda mu yi nisa da riya sannan kuma mu ji irin sakamakon mutumin da yake aikata aikin shi dan Allah wani irin sakamako ne da daraja zai samu a wajen Allah subhanahu wataala malam sai karanta surar nan kenan sai mu dasa daga
bismillahir rahmanir rahim ara'aital ladhi yukadzibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
daga cikin halin da ubangiji subhanahu wataala yake jan hankalin masu imani akan su nisance shi shine su nisanci yin aiki dan yaban mutane ko na makamancin wannan daga cikin bayan abin da muka ambata a jiya ana al-Imam al-Qurtubi yake cewa a karkashin tafsirin fadar Allah subhanahu wataala faman kana yarju liqa'a rabbih
faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وبنجي سبحانه وتعالى كتاب من كان يرجو لقاء ربه. دك متمنى يكي كونر حقواد الله سبحانه وتعالى سالم آلم. بما أنك حدد الله باكد وتكس سكانك الله سبحانه وتعالى. دون ديك سوحكا الله فليعمل عملا صالحا. وأن متمنى أيكة أيكي نجري. Idan ka ce al'amalu salih bai samun karbuwa dole sai ya zamanto aiki ne wanda aka yi shi da ikhlasi sannan kuma ya zamanto aiki ne wanda an samu karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akai to ana Allah yake cewa falyamal amalan salihan sai yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan kar ya gwamaya bautar Allah subhanahu wataala da wani a cikin abin da ake yi dan Allah imana zaki sallah dan Allah kuma dan a gani zaki sadaka dan Allah kuma dan a gani to duk irin wannan aikin Allah ba ruwan shi da irin wannan aikin to karkashin wannan aya Imam al-Qurtubi yake cewa wa qala ulama'una radiyallahu anhum malamanmu suna cewa inji Imam al-Qurtubi yace wa qad yufdhi ar-riya'a bi sahibihi ila istihza'in nas bihi idan mutum ya zamanto aikin shirye ne to wannan riyan zai iya kaiwa zuwa ga tun anan gidan duniya Allah ya rubuta mushi wata fallasa bi ma'ana ya aikata aikin amma kuma mutane su mushi izgili duk da cewa ya aikata aikin ne saboda mutane su gani su yaba a baya mu za su yabi za su izgili za su mushi yace kama yuhka kamar da ake hakaitowa cewa anna tahir ibn al-husayn wani mutane kira shi da suna tahir ibn al-husayn قال لأبي عبد الله المروزي شي طاهر ابن الحسين يكي تشيوا أبو عبد الله المروزي يتي مشي منذ كم سرت إلى العراق يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يتي منذ كم تنيوشي سرت إلى العراق كزوزوا غارين العراق ياكي أبو عبد الله كنا أنا طاهر يكي تنبيا أبو عبد الله kena mutane guda biyu da yake tambayar da tun yaushe ka zo gare Iraki kala sai shi yake cewa kenan Abu Abdullahi yake cewa dakhaltu al-Iraq mundu 20 sanata yace na shigo gare Iraki tun nan da shekara 20 yanzu amsa ta samu ko wata samu ba amsa ta samu kamar misali ce tun yaushe kike zaman ana yake ce ai tun nan da minti 15 ko minti 20 kaga tambayan da ne amsan da nake nema na samu to shi yanzu Abu Abdullahi nan da yace mushi ai tun nan da shekara yake cewa tun nan da shekara 20 mundu 20 sana sai ya kara da cewa wa ana mundu 30 sanatin sa'im yace kuma ni ne kake gani nan da shekara 30 ma da suka wuce azumin nafila nake ya tambaye shi bai tambaye shi ba me tambaye shi ba kuma aiki ne wanda aikin azumi da kake danwa kake dan Allah kake go to ya kamata ya kasance tsakaninka da Allah ne amma na an tambaye shi tun yaushe ka zo garin da magaram kace shekara ta 20 da zawwa kuma ma bari in kara maka shekara ta 30 ina azumin nafila to watan da yake shekara 30 kana azumin nafila hada bainaka wa bain Allah tsakaninka ne da kai da Allah subhanahu wataala baya halatta ka zo ka rika ambatawa wani irin wadannan abubuwa yanzu da ya faɗi mushi haka yake cewa qala fa qala ya abu abdullah kenan tahir ibn al-husayn yake cewa ya kai abu abdullah yake cewa sa'alnaka an mas'alatin fa ajabtana an mas'alatayn yace mu maka tambaya daya ka ba mu amsa biyu kaga miye mushi kamar fallasar da shine kamar kenan amsan da ka bada ta biyu wa tambaye ka barantana ka bada amsa kawai tambayen ka akai yaushe ka zo Iraki kace shekara ka 20 amsa ta kare amma ka kara da cewa shekara ta kuma 30 ina azumin nafila wasa ka hudu haka wannan duka yana maka nuni akan cewa kenan mutum zai iya kaga ya fadi musu ne la'alla saboda riya amma kuma Allah sai aka kyare shi aka hantare shi aka nuna musu waye tambaye ka barantana haka bada amsa sannan haka kuma حكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال الأصمعي شما ياي حكاية تيا ونمتم بالعرب القوي ياي صلى أتكين صلى الناجي فأطال سيسوي تسلش وإلى جانبه قوم أجيه شي أكون متانسنا ذا الزوني فقالوا سيسكي تيا وما أحسن الصلاة ميكي صلى ككاو كلا سكا تيا ونمتم دي صلى mi ya kai sallar ka kyawu wannan mutumin sai yace fa qala yan sai yace wa ana ma azalika sa'im bi abu kuma sani ba banda ma sallar ta da kyau kuma azumi nake to kaga wannan shi ba watan da yake an ce kawai sallar kaga yayi sallar kenan alama ce akan sallar ma da yake nan ba dan Allah ya tabbata yayi ta saboda mutane su gani su yaba yanzu da suka yaba shi kuma sai yace ai kuma sani ba duriya akan ba wannan sallar mai kyau kuma azumi nake yanzu da ya fadi musu haka yace wa ana ma zalika sa'im to kaga wannan duka yana maka nuni akan cewa alama ce daga cikin alawoyin ba dan Allah ake ba ka kebance ayyuka tsakaninka da Allah subhanahu wataala kamar mutum misali mutum wanda zai so cikin mutane da ce ka wallahi na gaji ko barci nake ji ko wallahi yunwa nake ji a ce wallahi ya baka kariya bayo ci a kusa azumin nafila ne shi wa tambaye ka kuma shine ya jayo maganar da har zai za ta kai zuwa ga tambaye shi to duka wannan alamu ne na riya mai hankali da irin waɗannan abubuwa ko kuma ka zo cikin jama'a ka rika hamma wallahi ka ce wallahi barci nake ji ka san in ƙarfe 3 na dare daga nan ni fanna iya barci tashi nake in ta sallah in ta wane ne mutum ne hankali shedan iyalan yana bibiyan ka aikin ma da kai dan Allah yana so ya za ai ka shiga cikin wani da zaka rushe shi kenan mutun ya hankali dan saboda ba da labaru ko kuma a nuna ka nuna mutane cewa kai din a cikin mutane na daban ne kenan kai hankali kar ka rushe ayyukanka a ajiya muna cikin ambata abin da ya shahi ayyukan da ya kamata mutum mai imani ya kiyaye su ko kuma ya kula da su saboda abin da ya shahi ikhlasin shi mana aikin shi zaman to ya takaitu akan yin shi dan Allah banda waɗannan abubuwa ɗan uwa musulmi idan muka duba rayuwar mu la qala ma asaina Allah kathiran fi sir so diyawa muna saba wa Allah subhanahu wataala a cikin sirri mana asirrance zaka boye ka boye ka boye ka boye sai ka je wani wurin da ka san ba wanda yake kallon ka sai Allah ko sai ka aikata aikin saban shi yasa malamai suke cewa la taj'alillaha ahwanan nazirina ilayk kar ka sanya Allah ya zamanto shine mafi kaskantan wanda zai kalle ka karihi taga karihi kofa karihi wane ne kai wane ne kai saboda idan mutane ku amma kuma ka san da Allah yana gane ka kuma sai ka aikata aikin da na sabu kiyaye na qala ma asaina Allah yake cewa fa halla aktharna min a'malin salihatin bainana wa bain Allah mi zai hana mu yawaita ayyukan alheri tsakanin mu da Allah wanda kawai da mu da Allah ne Allah kaɗai ya sani daga cikin irin waɗannan ayyukan da ya kamata mu yawaita wanda kawai alaƙa ce tsakanin mu da Allah subhanahu wataala shi kaɗai abu na farko akwai albuka'u min khashyatillah albuka'u min khashyatillah yin kuka don jin tsoron Allah subhanahu wataala dukkan mutum wanda ya ji shi a gehe ya tuna girman Allah ya sa zuciyar shi ta karaya idanun shi suka zubar da hawaye wallahi wannan alama ce akan cewa akwai tsoron Allah tare da wannan mutumin akwai tsoron Allah tare da wannan mata kai kadai amma misali mutum ya zo cikin sallah kuna makamanci wannan ya karanto ayoyi da suke razanaswa sai hushe da kuka to anan kai sai ba za ka ce ba za ka ce riya bane ko ba za ka kai dai kyauta ta wani tsammahin da zaka yi dan Allah ne imana kawai kukan zo mishi ne a daidai lokacin da kuma akwai wanda zai yi haka kin saboda nuna mutane cewa iya da tsoron Allah Allah kiyaye Abu Hurairah Allah ƙarin ra gare shi yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Mutane guda bakwai wanda Allah subhanahu wataala zai sa su karkashin inwa al-arshin shi a ranar da babu wata inwa sai inwa Allah, a ranar da za a dauko rana za ta zo zira'i ɗe daga babban yatsanka na tsakiya zuwa gwiwar hannunka, wannan shine iya tsawon da tazarar da yake tsakanin kawunan mutane da ƙwallon rana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙwalluwar dan adam za ta rika tafasa a dalilin bala'in zahir rana da kunanta. To wannan rana babu wata inuwa gaba daya sai inuwar Allah subhanahu wataala. Yawma la zilla illa zillu, wanda wannan inuwa kuma ita ce inuwa ta al'arshi. Duk wanda aka tadi kiyama ya ganshi karkashin wannan inuwa, to ya ci gaba da ambata cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bimana rayuwa ta yi kyau makoma kuma ta yi kyau da izinin Allah. To wannan inuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane guda bakwai wanda a dalilin aikin da suka aikata Allah zai kai su karkashin wannan inuwa. Daga cikin su mahallu shahid manzo Allah ya ce wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, mutumin da ya ambaci Allah subhanahu wataala khaliyan shi kadai, fa fadat aynahu sai idanun shi suka zubar da hawaye, yaji zuciyar shi ta karaya, tsoron Allah ya mamaye zuciyar shi, wannan zuciyar ta shi ta yi wahayi zuwa ga idanun shi har ya zubar da hawaye. To wannan mutumin yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai karrama su da samun wannan inuwar a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. Allah arzuta mu. Idan da ya yi kuka don Allah, wannan idan baya wutar jahannama ba ta ƙona shi, wutar jahannama ba ta haɗuwa da hawayen da aka yi su don Allah, da wutar jahannama ba su haɗuwa. Amma a yanzu aka isa mutum musulmi ko mace musulma wadda da wahala a tarihin rayuwarta in ta taɓa yin kuka don Allah, in kaga ta yi kuka to an taɓa intiranta, an taɓa wani maslaha daga cikin masalih nata duniyawiya, wani intiranta na rayuwa, to wannan ba wahala. Kai wasu daga cikin matan da imani ya ƙaura daga cikin zukatansu in ana seri ba kuka suke, amma ba ta taɓa yin kuka saboda tsoron Allah ba. Idan ka yi wani abin tausayi kawai ta hada haru kuka, abin da aka zauna aka tsara da sauransu sai ta hada kuka. Amma fa a tarihin tabbata da tuna cewa zuciyarta ta kare ta gane girman Allah, idanun sun zubar, idanunta sun zubar da hawaye, batta da wani tarihi a cikin rayuwarta. To dukkan bawan da zai yi kuka don Allah, wallahi wannan yana cikin ɗan ajin tabarakallah a wajen Allah mai girma da buwaya. Allah sanya mu daga cikinsu. A nan malamai suke cewa wa amma allazi dhakara Allah khaliyan, kaga mutumin da ya ambaci Allah, me yasa manzo Allah ya ce khaliyan shi kadai? Mana ba cikin mutane ba ma ba, kamar in kai kadai ne babu wata shubha, babu wani alama ko tsammahali akan cewa wannan kukan kai shi saboda kaza, a in kai kadai ne kawai dan Allah ne kai, girman Allah ne ka gani, zuciyarka ta hararo, wannan abin yasa idan ka zubar da hawaye, to wannan ba karamar daraja bace ba. Fa fadat aynahu fa innahu tahaqqaqa ikhlasuhu fil buka'i, wannan mutumin ikhlasin shi yin shi dan Allah ya huto a cikin wannan kukan da yi. Li annahu qad yabki al insanu fil jama'a, zaka samu wani zai shigo cikin jama'a yayi ta kwarara kuka, amma kukan wani banza ne. Wala yabki fil khalwa, in yake banta da Allah shi kadai baya kuka, amma cikin mutane yayi kowa kuka, da an yi abu kadan zai kuka. Yace mu'arrifan yake cewa fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna li'tibara biman dhakara Allah khaliyan, anan abinda ake lissahi da shi shine man dhakara Allah khaliyan, wanda ya ambaci Allah shi kadai kenan, ba wanda ya ambaci Allah ko kuma ta ambaci Allah a cikin jama'a ta yi kuka, a wannan gatan yana tabbata ne ga wanda ya ambaci Allah shi kadai wannan abun ya saka zubar da hawaye to makomarka shine gidan aljanna sannan kuma zaka samu ni'imtuwa da dacewa da samu wannan inuwa a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa dukkan mutumin da an yake bace tsakanin shi da Allah yake kuka alama ce akan cewa ayyukan shi da yake dan Allah yake abu na biyu daga cikin ayyukan da ya kamata mu ƙara kulawa da su za su ƙara tabbatar mana da imani da Allah shine addu'a'u bi zahril ghaib yin addu'a ta yi ɗan uwanka musulmi addu'a bi ma'ana kin lura wacce tana cikin matsala kin lura wacce tana cikin damuwa sai ki rika yi mata addu'a Allah ya cire ta daga cikin wannan damuwar take ciki rishin lahiyar da take fama da shi Allah ya cire mata shi ita bata ma san kina yi ba Abu Darda Allah ƙara yarda gare shi yake cewa alin nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatu addu'ar mutum musulmi ga dan uwan shi bi zahril ghaibi kai kana mai addu'a bai ma sani ba mustajabatu addu'a ce amsassa daga ka ce Allah yayi ba wacce matsalar da take ciki Allah sai ce ya amsa wannan kuma zai maka nuni akan cewa wanda zai zo ya beke kahwa ya nuna cewa shi yake addu'a dole a zo a yi kwantara da shi ko a biya shi saboda ya faɗi ma Allah a ina suka sa hannu da Allah yake da wannan matsayin babu kaji mutum ya zo ya zauna bai da aiki kawai shi addu'a shi dan addu'a ne a tsarin musulunci babu wannan ba a ce ga wani malami ne ga wani wane ne su ƴan addu'a ne to ku kuma ba sannan kuma duk mutumin da zai dauki addu'o'in shi gaba ɗaya ya nuna cewa wani ne zai mai addu'a kenan kai ka munana alaka tsakaninka da Allah kamar kana cewa kai a wajen Allah mai datti ne kai kazamcacce ne a wajen Allah saboda baka iya kusantar Allah ta hanyar yin addu'a da haka kowa ya naci da addu'a kar kai wasa ka naci da addu'a yin nacinka ga addu'a zai sa Allah ya soka in Allah ya soka kuma an riga an gane da haka duk mutumin da zai rika taya dan uwan shi addu'a bi zahril ghaibi mustajabatu inda ra'sihi malakun muwakkalun a daidai kanka kana cewa Allah ya hudda wacce daga cikin matsala ke kuma Allah sai ya sa wani mala'ika ya zo daidai kanka ya tsaya kullama da'a li akhihi bi khair duk lokacin da kace Allah ya ma wani albarka Allah ya mishi kaza Allah mai kaza Allah mai kaza qala al malak shi ma wannan mala'ikan da yake tsaya kanka sai ya ce al muwakkalu bihi sai ya ce amin ya ce Allah ya amsa wa laka bi mithlin kuma kai ma Allah ya baka irin abin da kake roƙa mishi nan to wannan yana daga cikin abin da aiki ne na alheri amma kuma tsakaninka ne da kai da Allah shi da kake ma addu'a amma bai san ba kana mishi kenan yana nuni akan me yi dan Allah yana nuni akan yi dan Allah da haka mu duƙo fa irin waɗannan abubuwa suna da kyawu sosai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa du'a'ul ghaibi lil ghaibi a'zamu ijabatan min du'a'il hadiri li'annahu akmalu ikhlasan wa ab'adu 'an shirk mutumin da baka tare da shi baya nan kana mishi addu'a Allah mishi albarka Allah sanya wa rayuwar shi albarka Allah sauƙaƙe mishi al'amura a cikin rayuwa Allah ne kaza Allah ne kaza wannan alama ce akan cewa lalle wannan bawa yana daga cikin masu kusantar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan abin da kake yana nisantar da kai daga abin da ake cewa shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala aiki na uku al-iktharu minan nawafil fil bait mutum ya yawaita aiki na nafila ko kuma salloli irin na nafila a gida ya zo a cikin hadisin Suhaib Allah ƙarin ra'a gare shi yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul rajuli tatawwu'an khayru haythu la yarahu an-nas تعدل صلاته على اعين الناس 25 درجه مازال yake cewa sallar mutun tatawwu'an wanda zai ta nafila ce kawai maliki tashi ki nafila haisu la yarahu an-nas a lokacin da mutane ba sa ganin ka a lokacin da mutane ba sa ganin ka bi mana akwai ayyuka la siyama ayyuka irin na nafila iya da kyau mutun ya riga boye su daga idan mutane saboda wannan yahi cika a wajen ikhlasi sannan kuma yahi nisantar da aikin ka game da duk abin da ya shahiriya da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu labarin da ake bada kasar Iraki da aka shiga cikin wani fari mutane aka huto aka ta salatul istisqa sallar roƙon ruwa ayi a koma ruwa mala ya ƙi zawa sai wani mutum ya shigo cikin masallacin masallaci cikin dare a lokacin da yake da yaqinin cewa babu kowa a cikin masallacin sanan da ya shigo masallacin kuma sai da ya gama zazzagayawa ya leka ya leka ya leka bai ga kowa ba a lokacin sai ya daga hannun shi yake cewa ya ubangiji ina rantsuwa da girmanka da girman mulkinka da kaza da kaza da kaza Allah ayi ruwa a wannan gari shi mutumin da yake bada labarin addu'ar cai wannan mutumin bai sabke tafin hannayen shi ba face kawai sai ga ruwan fara sakka cai kuma na rantsi da Allah ba hadari ba komai kawai ruwan zuba fara haka shi kuma yana can bayan masallacin shi yana ga mutumin shi mutumin bai ganshi ba shi kuma ya sakankance akan babu kowa a cikin masallaci yanzu wa shigari da tai wannan mutumin da ya tashi ta daga masallaci sai wannan mutumin da ya ji shi yayi wannan addu'ar sai ya bi shi sai da ya je ga inda ya shiga sai ta gidan shi wa shigari da ya zo gidan sai iske gidan da ake sai da bayi ne bawa ne mutumin da ya addu'ar bayi da ake saida ba wanda suke jin cewa su sune iya sune wane ne sune sune sarakai sune ɗan gari sune masu kuɗi sune ma a duka sun je sun yi ta sallar Allah bai amsa ba amma sai ga wani bawa bawan ma kuma gajiyayyen bawa daga cikin bayin ya kai matakin da ko tallata shi ba a yi saboda ba wanda zai saye shi amma da ya daga hannu ya ce ubangiji ina gama ka da girman mulkinka Allah kai ruwa wallahi sai kai ruwa a gare su kai tsaye ko hannun shi bai ajiye Allah sabkar da ruwan wannan mutumin da sahi ya tafi neman wannan ba ya tafi wannan waje suke wajen da ake sayar da bayi ya ce ya zo sayan wani bawa ne sai aka nuna mushi a nuna mushi wannan bangare a nuna mushi wannan bangare a nuna mushi wannan bangare duk inda wanda aka nuna mushi nan bai ga wannan mutumin da ya gani jin daddare ba sai ya ce kai ya ce ba babu irin wanda yake so har ya kama hanya zai huta sai ga wata wani bukka wani kago a gehen inda cikin gidan a wani gehe sai ce wucan kuma waye a ciki sai ka ce kai wannan wani bawa ne ya tsufa an kasa shi ma sai ya kuru kallan alaika zai zama wahala da dawainiya a gare ka sai ce a nuna mushi da aka nuna mushi sai ga wannan mutumin da ya addu'a shi da daren shi ne shi sai manzon yake cewa ruba ash'a akhbara madfu'un bil abwab law aqsama ala allahi la barra za ku ga mutum a jagule kuna ga kowa bane ba amma inda zai rantsi da Allah ya ce yanzu za a yi kaza wallahi Allah bai bari rantsuwa wannan bawan ya faɗi haka to abin da yake ka irin waɗannan matsayi mutum ya keɓance wasu ayyuka tsakanin shi da Allah kaga yanzu shi wannan ba zuwa bai ya sha alkyabba ya sha naɗi ko ya sha hula aka shiga gaba ana galiman ko ga su aka ramaka Allah za a je a yi roƙon ruwa a sai da ya bari tsakiyar dare kuma tsakiyar daren ma ya tabbatar da babu kowa a cikin masallacin tukai daga hannun roƙi Allah yanzu idan aka yi ruwan nan ba zuwa zai kuma ya ce ai mu ne jiya muka yi addu'a ba kai ga mutum wai ya yi addu'a Allah ya biya buƙata kuma har ya riƙa kuri ya riƙa kurin cewa ai in yi kaza nan aka samu wani malami a garin da yake kurin wai ya ɗare mai wa yana ba wani tsubu kuma mutum ya kai zuwa ga matsayin da yake buƙata yake cewa ni ne na kada malaman garin nan a garin nan ina tsoron Allah cikin haka mutum ya yi ƙoƙari ya tsakaninka da Allah ya zamanto alaƙarka mai kyau ce ta hanyar al-iktharu minan nawafil fil bayt bi ma'ana yawaita ayyukan nafila a cikin gida a cikin wannan hadisi manzo da yake cewa salatul rajul sallar da mutum zai yi tatawwu'an zai yi ta nafila haisu la yarahu an-nas inda mutane ba sa ganin shi ta'dilu salatahu fi ala a'yunin nas tana daidai da sallar da zai yi mutane suna ganin shi 25 daraja sallan nan da zaka yi ita kai kadai ba mai gani to tahi sallar da zaka yi mutane suna gani da daraja 25 yanzu misali in kai nafila raka'a biyu inda ba wanda yake ganin ka to sai kai nafila laran da zaka samu a wannan biyun kadai in akan idan mutane ne sai kai irin ta 25 kaga wannan yana maka nuni akan ayyukanka na alheri kai kokari ka boye su gurgurar hali saboda nisanta aiki da idan mutane yana taimakawa akan a samu ikhlasi a cikin aikin. Al-Imam An-Nawawi Allah ya rahama gare shi yake cewa innama hassa 'ala an-nafilati fil baiti, mazalla ya kwadaitar a cikin wannan hadisi akan ayi nafila a gida, likaunihi akhfa wa ab'ada min ar-riya, saboda aiki ne boyayye kuma yayi nisa da riya saboda mutane ba sa ganin ka. Wa aswana yake cewa min al-muhbitat, kuma zai zama to karerre ya katangantu game da duk abin da yake rushe aiki. Sannan wal yatabarraka bil albayt bidhalika, kuma gidan zai samu albarka ta hanyar ana sallah a cikin shi. Ba zama to gidanku kawai gida ne wanda ba ba sallah, a ya zama to akwai tsarin da kuke na sallah, nafiloli ne, qiyamul layli ne, wani da sauransu, ya zama to gida ne, rayayyen gida da ake bautawa Allah subhanahu wataala a cikin shi. Saboda in aka haka tanzila fihi rahma wal mala'ika, mala'iku za su rika safka a wannan gida, sannan kuma rahamar Allah za ta safka a wannan gida, wa yanfira minhu shaytan, shi kuma shaytan zai gudu ya bar wannan gida. To haka kenan, iya daga cikin aikin da ya kamata mu ƙara hamzari a kai, yawaita ayyuka suke na nafila ne. Aiki na uku, hubbul masakin, iya daga cikin aikin da yake maka nuni a kan ikhlasi shi ne son miskinai, gajiyayyu waɗanda ba su da, masu ƙaramin ƙarfi wanda suke buƙata a tallafa musu. Yin wannan aiki yana daga cikin alama aikinka da kake kana yi don Allah ne. Me yasa? Saboda gajiyayyu ne dama baka tsammanin wani alherin da kake so ya zo ta wajensu zuwa gare ka. Don an kai musu kawai don Allah ne ka musu. Tausaya musu kai kawai ka musu don Allah. Hubbul masakin, Manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi wasici akan shi a cikin hadisai daban-daban. Ya ja hankali akan ayi. Hadisi na farko, hadisin Abu Dharr al-Ghifari yake cewa amarani khalili bi sab'in, badadaina wanda nake ma kololuwar so, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umurce ni da abubuwa guda bakwai. Daga cikin waɗannan abubuwan guda bakwai, mahallu shahid, amarani bi hubbil masakini wad-dunuwi minhum, mazalla ya umurce ni akan son miskinai, mar suke da karamin hali, mar suke da karamin karfi. Ka zamanto mutum mai tausayi, ki zamanto mace mai tausayi wanda ba su, wanda busu da lasiya. Ma za ka ga a yau ana cikin rayuwar da za ka samu ba ma abin da sha miskin, a ɗan uwanka ne ma na jini za a samu wannan miskinan, ga sanin masu tarin yawa. Wani irin gudunmuwa kika bada saboda taimaka musu? Wani irin kai kawo kika yi saboda ki taimaka musu? Misali aiki kike na gwamnati, kina samun kuɗi misali a wata, wani irin tsari kika ma kanki na taimakawa ɗan uwanki wanda ba su da, taimakawa waɗanda suke cikin anguwanku, taimakawa waɗanda suke cikin garinku gurgurdan abinda Allah ya hore miki? Sai ka ga mace tana samun kuɗi, mamakin ta yi irin waɗannan ayyuka wanda za su zama to mata ta samu albarka a cikin rayuwanta da ta yi da cikin abinda take yi, a sai ka ga ta bar waɗannan abubuwan gaba ɗaya, ta shiga takara da gasa na ɗinki, sauya kayan ɗaki, sauya wane ne, kowane lokaci za ka same ta a cikin bashi take. Yau aka ce an fara biyan ma'aikata, za ka ga ita ce gaba, kuma an ta ɗauko hallo bashi ne za ta je ta biya, saboda ta kasa ajje hankalinta ta yi abin da ya kamata da abin da take samu. Mu yi ƙoƙari, dama ce in Allah ya baki wannan damar ki abin da ya kamata. Kai zamantowa ke sha wahalan banza, kin ɗauki lokacin mijinki, kin ɗauki lokacin ɗiyanki, kin ɗauki lokacin gidanki, kin ɗauki lokacin wane ne, kuma wani lokutan gaba ɗaya zamanto ƙarshe abin da aka samu duka kuma ya zamanto hallo ya tashi a tutar babu. Ke shiga gasa na sa gizina, sa wacece, sa wane ne, sa leshi, sai zamanto kowane lokaci kullum kina hanyar tela, kullum ana ɗinki, an sai wannan an ɗinka, kuma mafi yawa tashin hankalin babu. In kika tashi ba ma da kuɗin ki ba, a dama ba shi ne za ki ɗauka, sai ga abin ba wani amfani a ciki. Mu yi ƙoƙari mu zamanto masu zuciya ta taimakawa waɗanda ba su da, taimakawa miskina, iya ɗaya daga cikin abin da Allah yake haskakawa mutum rayuwar shi, taimakawa wanda bai da. To haka wannan aiki ne daga cikin ayyukan alheri. Mazalla ya umarci Abu Dharr al-Ghifari akan ya zamanto yana son waɗanda suke miskinai kuma da kusantansu. Kai zamanto kai alaƙarka kowane lokaci da kima kimani, bi ma'ana mutanen da kowane lokaci duniya ce a gabansu. Amma in za ka zo ka zauna tare da waɗannan miskinai talakawa, za ka iya fahimtar hatta da irin ni'imar da Allah ya maka, za ka fahimce ta da kyau, saboda za ka gane Allah ya maka wata daraja ta musamman. Sai kama Allah godiya, in kai godiya kuma Allah sai ƙara maka, sannan su da ka zauna tare da su ɗin sai ka riƙa taimaka musu. sai ga Allah ya albarkaci rayuwarka abinda kake samu Allah ya sa mishi albarka ya zama tura maka alheri ne a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wataala ta hanyar cewa اللهم إني أسألك ألا إنا وقنك فعل الخيرات ألا كسنيا لك تكمل سأيكة الهيري أيكم الهيري دول متنية أقرية سابة ما كيشن أيك الهيري كما يريك وقن ألا ألا يتايا مش أكا أيكة الهيري نو ذاك قد تكمل تاريقا أبو بور رايوان ياتارا أما بابون أيكم دي أيكة تاوى كنش سبودا idan ya kwanta abin zai zama tumushi a matsayin sadaka jariya sadaka mai gudana kina kwance a cikin kabarinki amma ladan yana iske ki cikin kabarinki zuwa tashin kiyama aka tashi ke da kanki in kika tashi zaki ga wata bataliya ta lada ki rika cewa ya ubangiji wannan kuma ta ina na same shi a ce ai dalilin aiki kaza da kika aikata kika bari a gidan duniya ne gina rijiya gina masallaci gina makaranta kula da ilimi kula da abubuwan da al'umma suke amfana da shi ya zamanto a ce ga wata rijiya kin gina mutane suna shan ruwa ko bayan kin har ila an yi sallahu al-ardu wa alaiha matakar wannan rijiyar tana nan to ke kuma kina samun lada a dalilin amfana da mutane suke da wannan rijiya makaranta kika gina duk wanda za su shigo su yi karatu kiyar da kamo shi lada a kansu an aka ba su lada 100 lada 100 za a baki sai an ilga adadin su gaba daya sai a baki lada 100 adadin waɗannan mutanen ladan su gaba ɗaya za a baki ba tare an rage musu kuma shi yasa mutun yayi kokari ya yi aikin alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah akan Allah ya taimaka mishi akan aikata ayyuka na alheri kaga mutun ya tara kadara kala kala ya tara kwantin kala 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 ya ciccika su da kuɗi amma kuma babu wani aikin alheri ɗaya ne ma kanshi ana nan ana rayuwa yau ko gobe yanzu kuma an jima sai a ce wani ya mutu wacce ta mutu shikenan kare shikenan an kare komai ya zama tarihi ya zama labari abinda kuma ka tara nan kai ta wahala kai ta wane ne ka bar shi a matsayin gado yanzu kuma dukiya ba taka bace ba baka da wani kata'us a cikin ta ba wani amfani da za ta iya maka shi yasa manzo Allah yake jan hankalin sahabbai mutun ne kokari ya sadaka jariya akwai wanda daga cikin uwa yake bani labarin wani abokin shi matashi ne kuma Allah ba shi abin hannun shi sai shi ce mishi wani kai kokari rayuwar da kake gani ba ta da kanta kai kokari kama kanka wani abin da zai zamanto maka samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala sun yi hira sun kare Allah ya taimaka wannan magana da ta mishi wannan magana da ya mai sai magana ta samu karbuwa a cikin zuciyar shi bayan sun yi wata haduwa yake ce mishi wallahi wane wannan hira da muka yi ran nan yanzu an sai hili ana cikin gina masallaci ana dab da karewa an kare masallacin an bude shi ba jimawa Allah sai amshira wannan mutum kuma ga dukiyar nan ya tara amma kuma duka a ciki babu wani abin da ya ma kanshi in ba wannan masallacin ba kaga as-suhbatu salihah mutum ya rika ya samu abokai na kirki in kika hada kai da ɗan duniya wallahi sai kin zama ɗan duniya duk yadda aka yi sai zamanto kullum tunaninki kawai na tsumma ne ya za a sa tsumma ya za a sake wane ya za a sayi wane kawai da ƙirƙirin banza dukiyarki ta ɓannatar da ita a wannan ɓangaren ba wani amfani da za ta miki biki ma kanki ba wata sadaka mai gudana yanzu daga cikin abin da ake ambata cewa Usman ibn Affan har a yau akwai benayen da ake sabke alhazzai in suka ta yi aikin hajji wanda wannan asalin kudin da aka yi benayen nan ya samo asali daga dukiyar Usman ibn Affan ya aka yi ta haka ta faru sadaka jariya ce imana ka samu wani mai kasuwanci ko ka samu wani kamfani ka sa hannun jarinka a ciki wannan hannun jarinka ce kawai wannan na Allah ne na ma'addinin Allah ne ka kafa wani kwamiti wanda su su riƙa bibiyan wannan hannun jarin abinda aka samu na riba a ɗauko a yi aiki kaza da shi wallahi sai ka rayu bayan ka sai a yi shekaru ɗariruwa amma kuma kuɗinka iyanan kuma yana ci gaba da wanzuwa to duka abubuwa ne wanda ya kamata mutum ya riƙa lura da su manzo Allah yana roƙon Allah ya taimaka mishi akan aikata ayyuka na alheri sannan watarkal munkarat Allah ka raba ni da dukkan wani aiki wanda yake na kyama shi ma sai kana roƙon Allah ka nisanci abu ka nisanci masu yi sannan kuma ka kara da addu'a Allah ya raba ka da aikata ayyukan da suke ayyukan da ba su da kyau sannan manzo Allah yake cewa hubbul masakin manzo Allah yana roƙon Allah ya sanya musu son miskinai waɗanda ba su da masu ƙaramin hali kaga mutun ya tara dukiya sababa amma a saman titin gidan da yake rayuwa mutane suna fama da wani matsanancin talauci sai ka kasa gane dukiyar kai wannan duke me za ka rita ba fa abin da za a linki a nade ka kai lahira da shi ba kawai to aka ce kin mutu yanzu kawai kin mutu shikenan abu ɗaya ne duk talaucin da mutum yake fama da shi ko ba wane ne shi likawani dai a garin da baya gagarar musulmai inda za a je abin da ka koma sai za ka yi ba kare ne gashi nan kato yana nan jiran kowa baka bukatan kaje miri a baka takarda ko da makamancin a yana nan aji mutuwa kawai ke da wahala kana mutuwa kana da waje haka mutum ya yi kokari ya baka shi tun kafin rayuwa ta zo karshe kuma tabbas zan wadar kuma bakar lokacin da za ta zo ko yanzu ko an jima ko ka tashi da ba inda kuka sa hannu da Allah cewa sai kin girma ba inda kuka sa hannu da Allah cewa sai kin kai shekara 50 ba inda kuka sa hannu da Allah cewa sai kin samu irin kalan wadata kaza tukun zaki aikata aiki kaza yanzu misali daga cikin ayyukan alheri da taimakawa miskinai irin kunun da ake ana misali akai masallatayya kai ka dokan ma kanka misali ledan fiya wata haka ledan nan da ake simtin da ake saidawa da bakwai ake saidawa a shika daya da bakwai a shika guda misali ka ba kanka tsari ko a duk sati ne zaka sai da bakwai din nan a kawo wani masallaci a aji ko ana karatu ko ana tarawihi ko kuma an zo shan ruwa mutane su dauki wannan ruwan su sha a riba gaki iya daga cikin abubuwan da mutane suke yi wa suke zabura su ma kansu yanzu misali kuna da wani masallaci a gehen gidanku masallacin da misali iya da kwantar ɗin shi na wuta sannan kuma da ruwan da zai amfani da shi Allah ya sa kina da ƙarfin da za ki ɗauka wannan ki ɗauki abu ta ƙarƙashin ƙasa yadda wani ma bai sani ba la'alla wakili ɗaya daga cikin wakilan masallacin kuma kar maganar ta ƙetare wannan misali kuɗin wuta ne za a bugo a masallaci shika uku shika huɗu a wata akwai ƴan uwa da ake tare da su a yanzu wannan nan karkada mutum guda ne ke ɗauke da yaunin wutan shi da ruwan shi daga kin sayo ƙafarki masallacin nan ko ka sayo ƙafarki masallacin nan shi a cikin lada yake yana cin ribar ka tuni zaman da za ka yi a kunna maka fanka a cikin ribar shi a cikin riba yake shi daga ka ɗauki sahari za ka yi alwala za ka yi a riba yake yanzu alherin da mutum zai samu a dalilin waɗannan ayyukan Allah kaɗai san yawan shi to kuma ayyuka ne wanda muna iya yi yanzu masallaci nawa wanda kuɗin wutan shi bai wuce shi ka biyar ba suna nan da yawa ka ɗaukan ma kanka daga an zo an kunna lasifika aka yi Allahu akbar kai tuni kawai kwantar ɗinka ya yi demare a cikin lada kake a zo a kunna fankokin da za a kunna mutane suna sallah iska tana kaɗa su suna samun nutsuwa kai kuma Allah yana ƙara daraja kai yana ƙara ɗaukaka ka akwai abubuwa da yawa wanda iya da kyau mu kula da su a cikin rayuwa dama ce kafin wannan damar ya kurce mana wa an taghfira li manzala yana roƙon Allah ya gafarta mushi wa tarhamni kamul rahama wa idza aradta fitnata qaumin alla in ka nuhaji fitnan wasu al'umma yake cewa fatawaffani ghayra maftunin Allah ka amshare na ba tare da ka fitne ni ba as'aluka hubbak alla ina roƙonka sonka ka duba wannan addu'ar fa wa ta bai wannan addu'a cikin mu ka ce ma Allah in Allah ina roƙonka Allah ina son Allah ka arzuta ni da sonka in ka so Allah shikenan an kare duwan abin da ake bayani akai in ka so Allah an kare manzo Allah yake roƙon Allah Allah ya arzuta shi da son Allah yake roƙon Allah Allah ya arzuta shi da son Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hubba man yuhibbuka Allah ka arzuta ni da son wanda yake son ka duwa wannan addu'a Allah ka arzuta ni da son wanda yake son ka wanda ko baya son ka dama ga yasi ya ce Allah kiya Allah raka taki gona amma wanda yake son ka Allah ka arzuta ni da son shi وحب عمل يقرب الى حبك اللهك كسانيا من سون دكان وني ايكن دا يكي سا اسامو كسانچينكا اللهك ارزو تاني دا دكان ايكن دا زي سا اسامو كسانچينكا تو وانا ايا daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a matsayin addu'a to ala ayti hal hubbul masakin sun miskine da taimaka musu daukan wani kaso na dawainiyan su kuna cikin anguwa guda da su kowa da famfo a gidanku wani ku zo lokaci kaza da lokaci kaza ku dauka ruwa ba sai kun je famfo kun wahala ba yau ku sun wahala ko makwabta ne tsakanin ku da su in misali wani tiyo ne ba a rika ba su lokaci zuwa lokaci su rika cika kayan su duka ayyuka ne na alheri ko kuna tare da wani mutum galban yana cikin wahala misali ka dauki ci wanda akai su makaranta ka dauki yaunin tenin da za a dauka musu da kudin watan su da kaza da kaza baka san ba yanda rayuwa za ta kare da kai baka san ba yanda rayuwa za ta kare da su abinda ake gani a yau abin tausayi a gobe Allah sai mai rashi abin tsoro abinda ake gani abin tsoro a yau a gobe Allah sai mai rashi abin tausayi darussan na rayuwa suna nan a cikin su muke kaiwa muke kawowa sai dai matsalar mu tsaya mu ajje hankalinmu mu lura da waɗannan abubuwa shine ke gagaranmu daka mutum ya zama to yana son miskinai yana son waɗanda suke gajiyayyu ya rika taimaka musu aiki na biyar al-iktharu min siyamin nafl mutum ya yawaita aiki azumi ya daga cikin aikin da alaka ce tsakanin bawa da ubangije shi azumi matukar dai bawa ba shedan ya zo ya kada mishi ba karaurawa ta shedanci to akwai abubuwa da dama wanda suke nuni akan tsoron Allah a tattare da azumi kaga zaka bar abinci zaka bar abin sha tun daga hudowa alfijiri har zuwa faduwar rana a daidai lokacin da in kaga dama kana iya shiga wata kwana ka sha ruwa ko ka ci abinci ko gasar dai amma duka ko akan ka baya zawwa baka matarka baka ma tunanin abin wallahi alama ce akan cewa lalle azumin da tsoron Allah ne kuma kai da kake azumin nan lalle tsoron Allah nan ka same shi shi yasa Allah da yace ayi azumin sai yace la'allakum tattaquna dan ku samu tsoron Allah wannan tsoron Allah ne zaka iya koyewa kai abinda kake dama amma kuma Allah kai da kanka ba zaka tarka ba saboda guzurin da kake da tsoron Allah cikin zuciyarka to aikata aiki na azumi iya ɗaya daga cikin ayyukan da suke nuni ga ikhlasi kaga in ka zo misali cikin mutane ka zauna ba wanda zai gane cewa kana azumi saboda ba a rubuce ki a huskanka ba sannan ko mutum ya kiyaye ambata abinda aka ambata dazu na cewa ka nuna wa mutane akwai wanda zaka samu ya jarra ya tsora zuciyar shi akan zai yi azumi na nafila amma kuma shaydan sai ya zo ya zuga shi daga an haƙa ana wata hira sai ya riƙa nuna muku cewa shi ai azumin nafila yake ko kuma abin ƙosha ya ci a yau azumi nake in ka ci a bismillah halas mutum nawa bai azumi ko ya ƙi shan shayi ko an mai ta yin wani abu ya ƙiya mutum nawa ba lallai ba ne dole sai ka bayyana mutane halin da kake ciki in ba misali ba ta ɓangaren na farko ka yarda da zuciyarka da ƙarfin da take da akan cewa ko da za ka faɗi akwai wata manufar ta sa za ka faɗi wannan manufar shi ne su ma waɗannan mutanen da ba sa azumin na nafila ya za a yi ka kwaɗaitar da su ki kwaɗaitar da ita akan ita ma ta riƙa azumin nafila sai an yi uka za ka ce alhamdulillah ayyau ya daga cikin ranakun azumi amma an kare da zuciyarka in ba ka yarda da zuciyarka ba zuciyarka tana da rauni to ka bar aikinka kai kaɗai tsakaninka da Allah kar ba wani ya ji barazana nan har shaydan ya zo ya maraya maka wani abu kuma aikinka ya lalace sannan iya daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum akan ikhlasi da rabuwa da riya kiyaye lafiya ɓangaren maza kiyaye sallah guda biyu a cikin jami'i sallar asubahi da sallar isha'i sallar asuba a cikin jami'i ba kowa bane yake iya ta ko miji gare yake misali baya zuwa sallar asuba ai tsarin da zai zo zuwa sallar asuba saboda akwai matsalar da addako ita ce lalle alama ce daga cikin alamun ya siffantu ko ya kamu da cuta ta munafici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Huraira manzo Allah ya ce laysa salatun athqala 'ala al-munafiqin min al-fajr wal-isha babu wata salla mafi yauni akan munafukai manzo Allah ya ce sama da sallar asubahi sama da sallar isha'i sallar isha'i wahala take ba su sallar asubahi ita wahala take ba su saboda kana cikin barcin da zaka yanke barcin da ka tashi kaje kai wannan sallar. Yazo a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab Allah kare da gare shi yake cewa sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal subha wa tarana mazalla ya musu sallar asbahi fa qala sai mazalla yake cewa ushahidu fulan yace ina wani aka ce a bayana ina wani a bayana sai mazalla ya shuru daga nan bai sake tambaya da ina wani ba sai yace inna hataini salatain ku riki ku rubuta ku aji alama ce daga cikin alamar za ku gane mutum munafiki ne ko mai imani ne kun ga waɗannan sallolin guda biyu athqalus salawati ala al munafiqin sune mafi yaunin sallah akan munafikai manzalla ya ce kash walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuha walau habwan ala al rakab au ala al rukab yace inda kun san alheri dake cikin sallar asubahi da sallar isha'i da kun zo a wannan sallolin koda kuna jan mazaunayyan ku mana koda da rarrahe ko da gurgurtu kuna makamancin wannan da za ku zo waɗannan salloli to lalle sallah yin sallan nan guda biyu daga cikin abin da yake taimakawa mutum akai zamanto lalle yayi nisa daga duk abin da yake riya ne abu na ƙarshe da zan rihe da shi a ƙarƙashin wannan aya alladhina hum yura'un waɗanda suke yin riya shine yanzu mutum bayan ya tabbatar da waɗannan abubuwan da aka ambata gaba ɗaya gurgurun hali wani irin sakamako ne zai samu idan kika zamanto kina da ikhlasi idan zamanto muna da ikhlasi muna da aikin mu da muke muna yi ne dan Allah ba dan mutane su gani ba dan mutane su yaba ba dan badan ba abu na farko da zaka samu shine al-fawzu bi shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah zaka muru zaki samu ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama ana cikin wannan dambarwa da tashin hankali da harda har dan kiyama sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce yar wani na cece ta fara tana cikin cetona to wannan duk mutumin da yake da ikhlasi zai Allah zai arzuta shi da wannan abu wannan kuma yazo a cikin hadisin da manzala yake cewa as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama mafi dacewan mutane da samun cetona gobe kiyama man qala la ilaha illa allah wanda yace ba abun bauta bisa ga cancanta sai allah sai yace amma khalisan min qalbihi yana mai tsantsantar da hadin wannan abu ma'anarta har a cikin zuciyar shi kenan yi dan wa yi dan allah kenan an samu yi dan allah shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa kullama kana ar-rajul a'zama ikhlasan lillah duk lokacin da mutum ya zamanto ikhlasin shi ga allah yana karuwa yin aikin shi dan allah yana karuwa kalat shafa'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam aqraba ilayhi zai zamanto ceton manzo Allah kuma yana kara kusantanka kana kara kusantan ikhlasi ceton manzo Allah yana kara kusantanka kenan duk mutumin da yake da ikhlasi tabbas wannan mutumin sai ya samu ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja ta biyu da mutumin da yake da ikhlasi zai samu ar-rif'atu fi dunya wal akhirah Allah zai daukaka ki ya daukaka ka a nan gidan duniya sannan kuma da gobe kiyama yazo a cikin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah kare da gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Sa'ad yace Sa'ad innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zaddata bihi darajatan wa rif'atan ya kai Sa'ad ka sani cewa in aka barka ba misali za ta yi jihadi ne shi kuma bai da lahiya sai damu sai manzo Allah ya ce a ji hankalinka innaka lan tukhallaf fata'mala amalan ka aikata wani aiki tabtaghi bihi wajha Allah kana neman yardan Allah illa zaddata bihi darajatan sai Allah ya kara maka daraja wa rif'atan Allah ya kara maka daukaka kenan dukkan abinda dan adam zai aikata abinda bawa zai aikata in dai ka nemi yardan Allah a cikin abin to abinda zai biyo baya shine Allah zai kara maka daraja sannan kuma Allah zai kara daukaka ka zaka zamanto a wajen Allah subhanahu wataala ku ne yan ajin tabarakallah ibnu abdul bar dai daga cikin malaman malikiya yake cewa a cikin wannan hadisi yace wa fihi dalilun ala anna al a'mala la tazku 'inda allah illa bin niyyat akwai dalili karar akan cewa aiki baya samun karbuwa a wajen Allah dole sai an samu ikhlasi yace fadalla ala annahu la yu'jaru ala shay'in min al-a'mali illa mabtughiya bihi wajha Allah wannan hadisi ya mana nuni akan cewa babu wani aikin da mutum zai samu lada akan shi sai abin da kai dan neman yardan Allah subhanahu wataala. Abu na uku, duk mutumin da yake da ikhlasi, ikhlasin nan nashi zai gadar mishi da samun adamun tizaril jaza'i wa sana'i minan nas, ba ruwan shi da mutane su yabe shi, kawai aikin shi dai dan Allah ne, tana aikin ta dan Allah. Ka ce a wannan aiki ana ta yi ba wani tallafi, ba taimako, ba wane ne, ba kaza, to na hasa, to dama kana nihin mutane su tallafa maka ne, ko kuma kana neman yaban al'umma ne. To dukkan mutumin da yake da ikhlasi baya jiran wani ya yabe shi, baya jira wani ya yabe shi, kawai yana yi ne dan neman yardan Allah subhanahu wataala. Sannan kuma wannan ikhlasin zai sa Allah ya yarda da kai, daga Allah ko ya yarda da kai magana ta riga ta kare. Idan Allah ya yarda mutum ko bai ta ya fasa, a in ya yarda da kai ya yarda da kai shikenan halas. Da aka iya daga cikin abin da ikhlasi yake gadarwa mutum, kenan zai samu yardan Allah subhanahu wataala. Sannan kuma iya daga cikin abin da mutum zai samu idan yana ikhlasi, al-mautu ala amalin salihin, mutuwa za ta zo maka akan aiki managari, saboda duk aikin da kake aikata kana aikata ne dan Allah. Kenan mutuwa tana zawwa ma dama a aikinka da kake dama dan Allah kake, sai mutuwa ta zo shikenan. Kenan iya ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka samu kyakkyawan cikawa. Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illallah, duk mutumin da yace ba abun bauta musu ka cancanta sai Allah, ibtigha'a wajhi llahi, yana mai neman yardan Allah, khutima lahu biha, ya kai qad khutima lahu biha, bi ma'ana zai cika akan wannan abu. In dai yardan Allah kake nema, to tabbas akan wannan aikin na neman yardan Allah akai shi zaka cika. Kenan gobe kiyama zaka tashi daga cikin wadanda Ubangiji subhanahu wataala zai rahama a gare su. Sannan manzon Allah yake cewa dakhala aljannata, mutumin nan sai ya shiga aljanna. Wa man sama yawman, duk mutumin da ya azumci wata rana, ibtigha'a wajhi llahi, yana mai neman yardan Allah, khutima lahu biha, dakhala aljanna, shi wannan mutumin zai shiga aljanna. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, wanda ya bayar da wata sadaka, ibtigha'a wajhi llahi, mu lura da wani abin da manzon Allah yake maimaitawa nan, ibtigha'a wajhi llahi, ibtigha'a wajhi llahi, sai kai dan neman yardan Allah, sai kai dan neman yardan Allah. To wannan an ka aikata haka, dakhala aljanna, zaka samu shiga da dacewa da gidan aljanna. Sannan kuma iya daga cikin samara, sakamakon da zaka samu a dalilin ikhlasi, aikin ka zai zama to karbabbe a wajen Allah subhanahu wataala. A wannan kadan daga cikin bayanai da suke da alaka da wannan aya da muka karanta, wanda Ubangiji subhanahu wataala yake jan hankalin masu imani, yake jan kunnansu, kar su zamanto daga cikin masu aikata aiki dan mutane, su zamanto suna aikata aiki ne dan Allah, dan neman yardan Allah, dan samun rahamar Allah, dan nisantar azabar Allah. Ya zamanto wannan shine manufarmu na yin sallah da azumi da qiyamul layl da karatun Qur'ani, dukkan wani aikin da zamu kai mu kawo, ya zamanto muna yin shi ne dan Allah, dan mu samu ladan wannan aikin da muke aikata wajen Allah subhanahu wataala. Sannan aya ta gaba Ubangiji subhanahu wataala yake cewa na'am,
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ,
sai mutanen da suke hana kayan aro. To wannan aya kasancewar lokaci ya riga yayi, sannan kuma akwai ƴan jawabai da ya kamata ita ma a yi a ƙarƙashin ta. Kenan insha Allah ta'ala za mu takaita akan haka, sai mu bari kenan zuwa gobe, sai mu fasarta aya ta ƙarshe in so, sai mu shiga suratul Quraysh. Abinda muka ji na aiki Allah babu iko aikatawa, na bari Allah babu iko, bari Allah shirya da mu, shirya da zuriyarmu, dukkan wani kalubale, wani bala'i a cikin rayuwa, Ubangiji subhanahu wataala ya kare mu da shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A ji akwai wanda suka tambaya a rubuta musu addu'ar nan ta wanda mutum ya kamata ya ambata a lokacin da ya aikata, kika aikata wani aiki na alheri sai wani ya yi yabo a kai. To akwai abin da wazalla ya karantar da mu wanda za mu karanta, da na yi alƙawarin zan rubuta shi, to kasancewar ji an yi dogon cire wuta sai daga ba ka mai da kuma yana shagala. Kenan ba sani ba, kuma bari zuwa gobe in yi sai a rubuto shi yadda ana iya ba mutane da yawa, ganin insha Allah sai kowa ya rike shi ya harnace, sai zamanto in kai wani aiki alheri in wani zo ya yabe ka to abin da ya kamata ka faɗi kenan Allahumma la ta'khuzni bima yaqulun wa ghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazunnun Allah karka kama inda abin da suke faɗi ya ubangiji ka sanya ni in zama tu mafi alheri sama da suke tsammahani sannan kuma karka kama inda abin da suke faɗi la ta'khuzni bima yaqulun wa ghfir li mimma la ya'lamun ka kafarta mun ta yanda su bu su ma sani ba kenan Allah ka gafarta mani karka kama da abin da suka faɗi kuma ka sanya ni in zamantu mafi alheri sama da abin da suke tsammahani na akai kenan mu bari har gobe insha Allah kenan sai a rubuto shi yanda za a raba ma jama'a da yawa